الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 26 ga watan Zulqa'da hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ta yi daidai da 24 ga watan 5 miladiya ta 2025 kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisi na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'uha littafi ne na babban malami al-Allama Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi ko majalisin mu na hudu a cikin wannan littafi bayan gabatar da muqaddima da muka yi mun shiga kusan gaba ta farko ta wannan littafi kafin dai mu ci gaba da karatu muna sake mika sakon ta'aziyya ga yan uwa na rashe-rashe da muka yi fama da shi akwai dattijuwa kaka a wajen mu wadda take nan makociya yan hadi wadda satin da ya wuce ya kamata yi isar da sakon ta'aziyya kuma shedan ya mantar da ni sannan kuma ga shi ainihin dattijon mu na ainihin wato sunna malam wato malam shugaba Umar wanda shi ma Allah ta'ala ya karbe shi a kwana biyu da suka gabata sannan yau ma kuma akwai ɗaya daga cikin yan uwa mahalarta karatu shi ma wani malam Kabiru na san in yazo za a iya gane shi shi ma mahaifinsa ya rasu ɗazun nan kusan gab da magariba muka yi jana'izarsa dukkaninsu dai da sauran iyayenmu da malumanmu duk da suka gabata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ya girmama ladansu ya ba su aljanna madaukakiya Allah madaukakin sarki kuma ya karbi hasana dinsu kusakuran da suka yi kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu sannan muna sake wa ƴan uwa dai ta'aziyya ta shi ɗan uwa malam Umar shugaba wanda rana ice yau karatun da muka gabatar na wannan littafi Ahkamul Jana'iz da shi muka gabatar da shi ashe karatu ne na karshe karatu ne na bankwana duk waɗanda suka gaggaisa da shi suka zauna tare da shi ashe duk bankwana yake yi babu wanda ya sani mu ba mu sani ba shi ma bai sani ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karbi wannan bakunci nasa sadan wani abun ban sha'awa da naji labarin iyalansa sun yi ko yaransa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi na kokarin bibiya tun ma kafin abun ne shi aka ce suna bibiyar ko akwai mai bin sa bashi dan su sauke wannan nauyi lokacin ba a mariga an yi sallace shi an binne shi ba wannan kaga wato abu ne wanda yake yunkuri mai kyau musamman duba da yanayi da muke ciki wanda galibin irin wannan tazo to ba a cika ma kallon bin bashin ba da wuri kusan akan jinkirtar da shi kuma yana daga cikin abin da yake mai matukar muhimmanci a gabatar da shi amma za ga galibi shi ya fi zuwa daga karshe bayan duk an yi komai wani lokaci sai ma an zo maganar rabon gado to in an samu masu tunani ne ma za su yi maganar biyan bashi amma su wayannan kan aje ko ina kafin ma a kai shi ainihin wato a kabarinsa suka bazama wajen neman ko akwai me wani haƙƙi a kansa don su sauke masa. Wannan gaskiya idan wannan labari ya inganta, labari ne mai faranta rai, kuma wannan ya tabbatar da cewa insha Allahu Allah ta'ala ba zai tabar da aikin Malam Umar ba. Kaga muna da kissar wa kana abuhu ma saliha, da haka duk wanda ya san shi wato tsawon shekaru a cikin wannan gwagwarmaya ake hidimar addini, hidimar masallaci, wannan shine aikin da kusan galibi rayuwar haka aka tafiyar da ita, har kuma zuwa gaba ta karshe, wanda duk wanda ya kula da shi zai gane cewa yana dan cikin yanayi na jiki, amma haka dai za ka gan shi, za ka dinga ganin fuskokinsa a guraren karatu, har kuma aka yi zama na karshe da shi, wanda muna fatan dukkan wa'annan zaman maki da ya yi don fahimtar addini da fahimtar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa a mizanin kyawawan ayyuka, mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu kyakkyawan karshe. Muna cikin gaba ta farko, ma yajibu alal marid, wato da zarar mutum bai da lafiya kuma aka fara gani ko shi kansa ya fara ganin alamu jiki ya dan fara nauyi, to akwai abubuwan da ake so mara lafiya wajibi ne ya kula da su ko ya aikata. Abu na farko, ya fara yadda da hukuncin Allah, ya kuma yi hakuri akan kaddar da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa, ya kuma kyautata wa ubangijinsa zato, wannan shine zai fiye masa alkhairi a irin wannan gaba. Da haka wannan shine abu na farko da muka karanta, mun kuma karanta hadithin ajaban li amril mu'min har zuwa karshen sa, da kuma hadithin wala yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Wannan hadithai duk guda biyu hadisai ne ingantattu, Imam Muslim, Baihaqi, Imam Muhammad duk sun ruwaito su. Abu na biyu, ya kamaci mara lafiya ya kasance bainal khawfi war raja, ana son mara lafiya ya zamanto yana tsoro yana sa rai, yana tsoro yana kwadayi, ma'ana yana kwadayin rahamar Allah madaukakin sarki, sannan kuma yana tsoron azabar Allah bisa kusakurai da laifukan da ya aikata. Yana tsoro, haka ya kamata ya zama bainal khawfi war raja, duk da cewa malamai sun ce idan jiki yayi nauyi aka zo gaba ta rashin lafiya wadda take ana ganin tayi nauyi, to a rinja yadda bangaren raja fiye da bangaren al-khawf. Shi ma mun karanta hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shiga wajen wani saurayi yana wato kan alamu irin na mutuwa, shi ma mun karanta hadithin Imam Tirmidhi ne, kuma isnadin sa yana da kyau, Ibn Majah sun ruwaito shi da Abdullah ibn Ahmad a cikin Zawaid az-Zawaid az-Zuhud, haka Ibn Abi Dunya, kamar yanda duk bayani ya gabata. Abu na uku, duk yanda rashin lafiya tayi nauyi tayi tsanani, to bai halatta mara lafiya ya dinga burin mutuwa, saboda hadithin da shi ma muka karanta na Ummul Fadl, wanda Imam Ahmad ya fitar da shi, Abu Ya'la Al-Hakim duk sun fitar da shi, haka Sheikhan sun fitar da shi, da Imam Al-Baihaqi da wasu su hadisin Anas marfu'an. To wannan idan ya zama babu makawa kuma sai mutun yayi ainihin wato burin mutuwa saboda yanda yaga yana wahala, kuma iyalansa da majinyatansa su ma suna wahala, babu wanda yake cikin kwanciyar hankali duba da irin yanayi da yake ciki, to shi ma ba yankewa zai yi cewa kawai gare ya mutu ba, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi wani ladabi, domin bai san menene ke tattare da rashin lafiyar ba, bai san sirrin da ke ciki ba, bai san daukakar da ke ciki ba, kuma ta mutuwa ce ko ta tashi. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mara lafiya, ya ce Allahumma ahayini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idha kanatil wafatu khairan li. In ya zama labudda mutun yana bukatar ko yana san sai yayi addu'ar dai shi dai wato rayuwar yana ganin ta riga ta kare, to gare wannan addu'ar ta ya Allah ka karayar da ni, wato inda rayuwar ita tafi zaman min alkhairi, ya Allah ka karbi rayuwata idan mutuwar ita tafi zaman min alkhairi. Za mu tashi gaba ta hudu, qalil muallif rahimahullahu ta'ala, wa idha kana alayhi huququn, sannan idan mara lafiya akwai haƙoƙi a kansa, fal yu'addiha ila ashabiha, to shi da kansa yayi kokarin mayar da waɗannan haƙoƙi din zuwa ga ma'abotan haƙoƙin, in tayassara lahu zalika, idan hakan ya sawwaka gare shi, idan kuma yana ganin yana cikin yanayin da ba zai iya zuwa hannu da hannu ya mayar da haƙoƙin ga masu haƙƙin ba, to ausa bi zalika yayi wasiya da yin haka zaran mutun yaga yana kan yanayi na rashin lafiya to yayi kokari duk wasu haƙoƙi da suke hannunsa na jama'a yayi kokarin mayar da su ba lalle sai ba su suka ba ana iya samun ko aro ko kuma wani bayani na wata hulɗa ko mu'amala da ake yi ya kamata ya warware ta sannan in kuma hakan ya gagara to yayi wasiya cewa akwai haƙoƙi kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza duk kamar yanda muka yi ishara satin da ya wuce duk dan ainihin wato su ainihin ƴan uwa ko magada su san cewa akwai haƙoƙi da ake bin sa ko da ta Allah ta kasance a kansa akwai ainihin wato waɗannan hukuk din to da haka kaga kenan in yana da ikon yi yayi da kansa yafi domin yi da kansa din shi ya san masu haƙoƙin kuma ya san yanda haƙoƙin suka shigo hannunsa ba wani kace nace abin zai iya komawa kan hannun masu shi ba tare da an samu takaddama ba wanda in bai yi hakan ba yayi wasiya to kila wasiyar a dinga tunanin ko zafin ciwo ne ko kaza ko kaza ko kaza faqad qala sallallahu alaihi wasallam wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana da indahu madlamatu li akhihi min irdi aw mali falyu'addiha ilai qabla an yati yawmul qiyamah la yuqbalu fihi dinarun wala dirham in kana lahu amalun salihun ukhidha min wa u'ta sahiba wa u'ta sahibahu wa in lam yakun lahu amalun salihun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humilat alayhi alhadith akhrajahu albukhari wal bayhaqi wa ghayrihima manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana da indahu madlamatun li akhi duk wanda ya san ya zalunci dan uwansa akwai wani haƙi na zalunci da ya taba yi wa dan uwansa min irdihi na mutuncin dan uwansa da ya taba ci domin suka ce al-irdu mawdi'ul madhi wadh-dham min al-insan sawa'un kana fi nafsihi aw fi salafi aw mim aw man yalzamuhu amruhu nihaya duba nihaya fi garibul hadith ya fassara kalmar al-ird wato duk wanda ya kasance akwai ird tsakaninsa da dan uwansa akwai zalunci na ird menene ird din shine wato shi ird shine mahallin yabo ko suka na mutum mahallin yabo ko suka na mutum wato wani abu wanda in ka ambata game da mutum za a ji kaya be shi in kuma ka kushe wannan za a ji cewa ka zarge shi ko kuma ka aibata shi to wannan shi ake kira a karan kan mutum ko kuma ga magabatansa kamar iyayensa akwai abin da in ka gaya wa mutum game da iyayensa yabo kai musu akwai abin da in ka gaya wa mutum game da iyayensa to zargi ne cin mutunci kai musu aw min man yalzamuhu amruhu ko wanda al'amarinsa ya lazumce masa in kai wa ɗansa wannan abin to cin zarafi ne gare shi in kai wa ɗansa wannan abin to yabo kai wa ɗansa in ka gaya wa matarsa wannan kalmar yabo ne gare shi in ka gaya wa matarsa wannan kalmar cin mutuncin sa kai to wannan dai yana cikin ird kar ka dauka an aka ce cin mutunci ana nufin sai ka zo ka ci zarafin mutun shi karan kansa a'a ko shi ko iyayensa ko ƴaƴansa ko iyalansa ko makusantansa duk waɗanda ka gaya musu wata magana wadda suka ce gare shi to wannan yana daga cikin ir cin mutuncinsa to sai manzo Allah dan ya buɗa maka abin kar ka dauka to ni dai ai ban taba cin mutuncin wani ba ka taba da martaba da kima da mutuncin wani ko iyayensa ko ƴaƴansa ko iyalansa to di yana cikin fadin man kanat indahu madlamatu li akhihi min irdi duk wanda ya san akwai haƙƙi na zalunci da ya taba yiwa dan uwansa game da mutuncin dan uwan in aka ce mutuncin dan uwan shi karan kansa ko mutuncin iyayensa ka taba cin mutuncin iyayensa ko mutuncin ƴaƴansa ko mutuncin iyalinsa aw mali ko kuma akwai haƙƙi da ka taba zalunta dan uwanka na dukiyarsa ko ta hanyar sata ko ta hanyar kwace ko ta hanyar bashi da ka karba ka kibiya falyu'addiha ilai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ban shawara yana baka shawara yana ba mu umarni cewa mu yi maza mu mayar da waɗannan haƙoƙin ilaihi zuwa ga wanda yake bin mu wannan haƙi abala an yace yawmul qiyama tun kafin a zo ranar tashin alkiyama la yuqbalu minhu dinarun wala dirham. Ranar tashin alkiyama rana ce da ba a karbar dinare ko dirhami, ba a karbar naira ko dala ko pound ko dukkan wasu nau'o'in kudi ba a karba. Kawai ranar in ka kuskura ba ku warware da kai da dan uwanka ba tun anan duniya, har ka kuskura ka tafi da haƙƙin sa ranar tashin alkiyama, to in kana da amalun salihun kyawawan ayyuka, kuma kyawawan ayyukan waɗanda kayi su kuma Allah ya karba, ka duba kenan. In kai kyawawan ayyukan da Allah bai karba ba, ba su biya bashi ba, kai ma wato ba za su amfana da kai ba, balle ma su biya maka bashi. Kyakkyawan aiki kai kuma Allah ya karbi kyakkyawan aikin, amma kuma kai ganganci kai sake ka mutu, ko wanda ke binka haƙƙi ya mutu, kuma baka mayar da haƙƙin nan ba ko zuwa ga iyalansa, har aka wayi gari a farfajiyar alkiyama, ga salloli, ga azumi, ga infaki, ga abubuwa na alkhairi kai ayyuka na ƙware Allah ya karba, to za a dauko ukhiza minhu, za a diba daga cikin kyakkyawan aikinka, wa uta sahibahu, sai a bawa abokinsa wanda wato yake bin sa haƙi. Abinda za a yi kenan, ya danganta da irin nauyin haƙin, ya danganta da irin adadin waɗanda suke bin haƙin. Shi yasa kame baki da kake kallo daga cin zarafi da cin mutuncin mutane, kaga hakuri da dan abin da ke hannunka, ba sai ka ce a baka rance ko bashi ba, kaga in ka ci bashi ka kasa nutsuwa sai ka biya, kaga waɗannan matsalolin ka maida hankali akan su. Zaka iya wa mutum dakon aikin alkhairin ka zuwa lahira, sai ka je a tatike a biya masu haƙoƙi haƙoƙin su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa in lam yakul lahu amalun salihun, in ku har mutum ya waye gari a alkiyama ba shi da wani kyakkyawan aiki karɓaɓɓe, ukhiza min sayyi'ati sahibi, to za fa a ɗebo ne daga miyagun ayyuka saban mai binka haƙƙi, fa humilat alaihi, sai a ɗora akan wanda yake bi haƙƙi. Kaji yanda ake warware haƙƙi ranar tashin alkiyama, ba magana ka ce a to ai ayi hakuri ranar tashin alkiyama, ba ranar bada hakuri bace. Duk wanda zaka ba hakuri komai birkicewarsa daure kai tabun sa sai ya yafe matan anan duniya. Ranar tashin alkiyama ba ranar bada hakuri bace. In zaka yi amfani da magiya sau shurun masaki, mutum ba zai yafe maka ba. Ranar tashin alkiyama ba ranar yafiya bace, ba ranar magiya bace. Ranar tashin alkiyama rana ce ta kawai kisasi, rana ce ta adalci, saboda haka duk wanda yake binka wani haƙƙi za a karɓar masa, in anan ka fi ƙarfinsa, in anan ka cinye, in anan yayi abin ya citira, babu damuwa. Kana ta zuwa umara, kana ta zuwa aikin hajji, kana ta kaza, kana ta kaza, kana tare ayyukan alkhairi, za a diba a biya mutane. Allah madaukakin sarki ka tsare mu da wannan irin wasoso na ayyuka na ƙwarai, da za a kwashe wa mutum kyawawan ayyukansa a biya masa, a biya basu sukan haƙoƙin jama'a, ko kuma in babu ma a ɗebo laifukan mutane a lafta wa mutum, Allah ya tsare. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaice shi da Imam al-Baihaqi a mujalladi na 3 shafi na 369 wa gairuhuma da kuma wasunsu. To kaga wannan an kawo mana shi a babin biyan bashi, kaga ka dinga rubutu algafata mala, dinga rubutu, kaga dan diary da dan diary din nan dinga zama kana da shi. In kuma ba abu haka ba, to ga waya nan tana da wani dan guri na adana wasu muhimman bayanai, dinga rubuta saboda watan wata rana. Na fata an gane, ba na jin Malam Umar rana ice da muka yi karatu ya dauka ba za a sake wannan karatun da shi ba. Saboda karkar yaudari kanka ka dinga tunanin a'a ai akwai sauran lokaci, ai kana da a'a, ko ka yi rubutu ko ka sanar da wani cewa ana binka bashi. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, ataduruna mal muflis, qalu al muflis fina man la darahima lahu wala mataa, faqal innal muflis min ummati yati yawm al qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin وياتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤضى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace atadruna mal muflis shin kun san wane ne tantirin matsiyaci qalu suka ce al muflis tantirin matsiyaci fina a cikin mu malla darahima lahu wala mata wanda ba shi da kudi ba shi da abun kudi haka yake sinkin pakitin sa yake ba kudi ba shi da wata kadara da in an buge ta za ta zama kudi ba shi da ita a tunani irin nasu sahabbai abinda suka fahimta kenan da al-muflis shine wanda an yashe shi ba shi da komai faqal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce innal muflisa min ummati al-muflis tantirin matsiyaci a cikin al'ummata shine ya ci yawmal qiyama zai zo ranar tashin al-qiyama bi salati da sallah wa siyami da azumi wa zakati da zakka duk wayannan yazo da su ka san aka ce mutun yazo da su fa sun zama karbabbu ba wanda ba karbabbu ba ba maganar su yazo da sallah karbabbiya ta farilla da ta nafila yazo da azumi gashi ma'abocin azumi ne yayi na ramadan ya bi shi da sittu shawwal duk azumin mukan nan masu falala na arfa na ashura da tasu'a dukkanin su babu wani azumi da yake wuce shi ga kuma na litinin da alhamis kuma yayi Allah yayi musu muwafaka azumin sa ya karbu wa zakatin gashi ma abocin dukiya ne shekara tana yi zai zauna yayi lissafi ya fitar da haƙƙin Allah na zakka da yace a ba tarakawa baya yadda lokacin zakkar sa yayi ba tare da ya zauna yayi lissafi ya cire ba yana hattara da taka tsantsan din a ce bai cire haƙƙin Allah na zakka ba duk yayi kuma ya je da sura na lahira wayati sai dai zai zo kuma karshe ta mahaza ya zagi wannan zagi da kake kallon sa wallahi kai hattara shi yasa manzo Allah ce kuffa alayka hada shi yasa manzo Allah ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut Allah duk wanda ka zaga yana nan a rubuce ya rage kuma kai wa kanka fada amma duk wanda ka zage shi ai zagi shi ma cin mutunci ne ka ji a hadithin da ya gabata an ce duk wanda ya san akwai cin mutuncin da ya taba yayi wa wani wankin wato zagin wato zagin zarabunu da ake cewa kowa ya mai wankin babban bargo ya zage shi tas ko a social media ko a kafofin radio ko a television ko a jaridu ko a mujallu ko kuma a shi da shi to duk wanda gashi yazo da kyawawan ayyuka a gefe guda ga haƙoƙin jama'a ya ci yazo karsha ta mahaza ya zagi wannan zagi da kake kallon sa kana ganin kawai ba komai bane kace mutum dan kaza dan kaza dan kaza ka zage shi kace mutuncin mutum wa qazafa hadha yayi wa wannan yarfe bai tabbatar ba labari ne kawai na kanzan kurege kuma ya dauka ya karar yayi wa wani kazafi wa akala mala hadha sun yi harkokin kasuwanci da wannan ya cinye masa kudi yaranta bai biya ba an bashi kaya ki biya taurun bashi ya dauka gata yake wa kansa amma fa da an ce umara za a gansu suna cikin sabiqun al-awwaluna zuwa umara mutumin da zai iya biyan umara ya ce wai ya kasa biyan mai gadin sa haƙin abin nan ya kasa biyan direbobin da suke masa wahala ya kasa biyan haƙoƙin su kaji suna ta tsitsi sai a hada wata biyu wata uku ya ki biya amma duk shekara sai ya je aikin haji duk shekara sai ya je umara sau ɗaya sau biyu to ya cinye dukiyar wannan wasafaka da mahaza ya zubar da jinin wannan ya cakawa wannan wuka ya kwace ma waya ya saru wannan ya soki wannan shine safaka da mahaza ya zubar da jinin mutane wa daraba haza ya daki wannan saboda Allah ya maggarin jiki kato ne yana da karfi aka koya aka danyi masa ba daidai ba yanzu sai gwaggwabje mutum daraba haza ya daddoke mutane da yawa to kuma gashi duk waɗannan tarin laifuffuka ya je da sura na lahira manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam fa yu'ta hadha min hasanati za a debi kyawawan ayyukansa a ba wannan wa hadha min hasanati ana sallama wannan sai wani shi ma ya daga hannu ce ya Allah ni ma sai a sake debo hasana dinsa sai a ba wannan
ana ta biya tun ana magana sallah sallah ta kare yanzu an rabar da sallah da yayi ladan sallah sa duk an biya bashi za a fado kan azumi azumi ana ta wawashewa ana biya ana wawashewa ana biya saboda haƙoƙin jama'a dake kansa haƙoƙin matarsa haƙoƙin ƴaƴansa makwabtansa dangin su jama'ar gari abokan mu'amala fa in faniyat hasanatu in aka shiga azumi ya kare zakata kare dukkan ayyukan sa na alkhairi wa'anda za a iya daga su a biya bashi an biya aikin sa ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa in faniyat hasanatu in kyawawan ayyukan sa sun kare kakaf qabala an yuqda ma alai kafin a biya abin da ke kansa to babban tashin hankalin ukhidha min khatayahum za a dinga kamfato zunubansu wanda ya shekara 15 yana shan giya kwaso ta sai a lafta masa wanda yayi kazafi wanda yayi zina wanda yayi ainin yayi kaza laifuffukan mutane za a dinga debowa faduri har alaihi ana ta zuba masa to kaga dama hasana babu to inda ma an yi kankankan ba yabo ba fallasa to wataƙila Allah madaukakin sarki ya lullube shi da fadin rahamarsa da falalarsa tunda haƙoƙin jama'a an gaya maka Allah baya yafa haƙin jama'a shi nasa Allah ta'ala zai iya yafe maka shi sa kuskure ne da ka taba wato haƙin bayin Allah ai gara kaiwa Allah laifi saboda in kaiwa Allah laifi akwai hanyoyin tuba da zaka iya tuba in kai ingantaccen tuba Allah zai karbe ka amma haƙin jama'a wani baka san inda zaka same shi ba wani ya mutu wani tinkan ya mutu yayi Allah ya isa ma haƙin nasa ba zai fito ba yayi Allah ya isa to kaga an kwashe kyawawan ayyuka kuma ga zunubai an sake debowa an ƙara masa sun matsori hafin nar manzo Allah ya ce sannan sai kuma a jefa mutun cikin wuta Allah ya kiyaye rawahu muslim wannan hadithin na muslim ne a mujalladi na 8 shafi na 18 wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma ce man mata wa alaihi dainun duk wanda ya mutu ana bin sa bashi fa laysa thamma dinarun wala dirham to ya sani a can dai babu dinare babu dirhami walakinna hal hasanatu wa sayyiat abinda kawai ake wato hada hadar sa ranar tashin alkiyama hasanat ne da sayyiat babu hada hadar kudi babu wata kasuwa yanzu a ranar tashin alkiyama sai ta hasanat da sayyiat ba dinare ba dirahim abinda kawai yake lahira hasanat kyawawan ayyuka wa sayyiat miyagun ayyuka haka ko mutum ya biya bashi anan ko kuma zai biya a can akhrajahu al-hakim abu abdullahi al-hakim an-naysaburi ya fitar da wannan hadithin mujalladi na 2 shafi na 27 wasiyaqu lahu wannan siyakin da muka jina sa ne wa ibnu majah shi ma wa ahmad imamu ahmad shi ma a cikin musnad mujalladi na 2 shafi na 70 zuwa na 82 min tariqaini ta hanyoyi guda biyu an ibnu umar daga Abdullahi dan Umar wal awwal sahihun hanya ta farko sahihi yace kama qala al hakim kaman yanda Abu Abdullahi al hakim ya fada an-Naysaburi wa wafaqahu adh-dhahabi imamu adh-dhahabi ya wafaka masa wa thani hasan hanya ta biyu kuma hanya ce mai kyau kama qala al mundhiri kaman yanda imam al mundhiri ambata a cikin litafin sa mujalladi na 3 shafi na 34 wa rawahu tabarani fil kabir bilafzi Imam Tabarani shi kuma ya ruwaici hadithin da lafazin kamar haka a cikin Al-Mu'jamul Kabir Ad-dainu dainani Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bashi kala biyu ne bashi nau'i biyu ne faman mata da aka duk wanda ya mutu wa huwa yanwi qada'ahu alhalin yana da niyyar biyan bashin fa ana waliyuhu Manzo Allah yace ni zan tsaya masa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya mutu da bashi a kansa amma a cikin zuciyarsa yayi niyyar biya manzo Allah ya ce fa ana waliyuhu ni ne majibincin al'amarin an gane ko wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu wanda duk ya mutu bai da niyyar biyan bashi
fadhaka alladhi yu'khadhu min hasanati, wannan shine wanda ake diban kyawawan ayyukansa a biya bashi. Laysa yawma idhin dinarun wala dirham, domin a wannan ranar ba dirhami ba dinare ballanta na a biya dashi. Da kaga kenan shi kansa cin bashi da niyyar biya wannan abu ne wanda yake yana da dama dama. Duk wanda ya mutu da bashi a kansa yana da abun biya a biya masa, bashi da abun biya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai biya. Kaga kenan sai suka ce duk mutumin da ya biya wato yake da wato ake bin sa bashi, bashi da abun biya, to gwamnati za ta biya masa bashi. Na fata an gane. Suka ce to ai niyyar biya a zuciya take, ya zai a gane yana da niyyar biya. Sai suka ce koda an biya masa anan, amma shi da ya mutu bashi da niyyar biya, balli zai tashi a tashin alkiyama. Kaga kenan an biya masa a da sauran rina a kaba, niyyar za a kalla dan me wace niyya ya karba, cin ran da ya karba shi yasa a ransa ba zai dada kudin ba, ba zai biya ba. To wannan ai niyyar mummuna da ya kudircewa ya zai iya warware ta. Suka ce to a karkashin haka tunda da niyyar za a innamal a'malu binniyat, wai ko ya tafi din sai aka biya masa, wannan dai za a tashi dai ranar tashin alkiyama a wannan yanayin. Wannan hadithin hadithi ne sahihi bima qablahu wa bi hadithi Aisha al-Atifi fi akhir al-mas'ala wa qala Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Jabir dan Abdullah Allah ya kara musu yadda yake cewa lamma hadara Uhudun, lokacin da yakin Uhud yazo, da'ani abi min al-laila, yace mahaifina Abdullah bin Amr bin Haram ya kirawo ni da daddare. Fa qala, sai yace da ni ma arani illa maqtulan fi awwali man yuqtalu min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yace ina ganin fa kashe ni zai. Wasu malaman suka ce mafarki yayi cewa yana cikin wayanda za a kashe wannan yaki, shi yasa sai maza maza ya kirawo dansa. Sai yake ga yawa dansa Jabir, sai yake ce ma arani, ina ganin nayi mafarki fa, kuma na ganni illa maqtulan, ko ma arani bana tsammanin ni zan tsallake illa maqtulan, ina cikin wayanda za a kashe fi awwal man yuqtal, cikin farko farkon ma wayanda za a kashe min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghayra nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace ni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghayra nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bandaran annabi sallallahu alaihi wasallam ban bar wani abu da a'azza alayya yafi min nauyi da girma ba minka irinka, wato irin yanda suke fifita annabi sallallahu alaihi wasallam akan kansu da iyalansu da duk wani ainihin wato wani wanda suke so. Yace wa inna alayya dainan faqadi, ana bina bashi ka biya. Wastausi bi ikhwatika khairan, sannan ina maka wasiya ka rike ƴan wannan naka mata da alheri, ka kula da su, ka tarbiyantar da su, kai dawainiya da su. Fa asbahna, Jabir yace muka wayi gari, fakana awwala qatilin, ya zama shine farkon wanda aka kashe kuwa. Duk kaga mallam yana gaya mana da zarar mutum ya ga wani yanayi, ya ga wasu alamu na mutuwa, yayi wasiya. Kuma wasiya mafi muhimmanci shine biyan bashi. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadithi na 1351. Gaba ta biyar, ولا بد من استعجال بمثل هذه الوصيه, ولا بد ما لك شباب مكوا من الاستعجال بمثل هذه الوصيه, ده غغوت ايواتر ده irin wannan wasiyar, lalle da zarar mutun ya mutu ya ko zai mutu ya ba da irin wannan wasiyar, to a gaggauta aiwatar da irin wannan wasiyar. Li qawlihi sallallahu alaihi wasallam, saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu mri'in muslimin yabitu laylatayn wa lahu shay'un yuridu an yusi fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'si. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma haqqu mri'in muslim,
bai dace ba ga mutum musulmi ya bitu laylatayn ya kwana biyu walahu shay'un yuridu an yusifihi alhalin yana da wani abu da yake so ya rubuta wasiya ko ya bar wasiya a kansa illa wa wasiyatu maktubatun inda rasi bace lalle a samu wasiya ya rubuta ta tana daidai kansa yanzu kaga Abdullahi ibn Amr ibn Haram mahaifin Jabir kaga da yayi mafarkin yaga cewa mafarkin sa ya nuna masa cewa yana cikin wanda za su yi shahada a yakin Uhud kaga nan take sai ba wa dan sa wasiya yace Jabir ana bi na bashi ka biya ga ƴan uwanka nan ka kula da su ina ganin ina daga cikin wanda za a fara kashewa Jabir yace ana waye gari farkon karon farko da aka fara yaki mahaifin sa aka kashe to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abu na biyar shine mutun ya dinga gaggauta rubuta wasiya mun karanta hadithin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba daidai bane musulmi yana da wani abu da yake so ya rubuta na wasiya amma ya kwana biyu ba tare da ya rubuta wasiya ba lalle ya rubuta tana nan kusa da shi qala ibn umar billahi dan umar radiyallahu anhu ma yace ma marrat alayya laylatun ban sake yadda wani dare ya wuce ni ba منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ترن ده نجي منزان الله صلى الله عليه وسلم يا فدا هكا الا وعندي وصيتي فاشي دي اند نكي زاكا ساميني ده وصيتا wannan kuma shine abin da ya kamata kowanne daga cikin mu ya dauka ko da yaushe zaman to kana da rubutu da kake a matsayin wasiya rawahu shaykhani wa ashabu sunan wa ghairihi ويجب أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون من كما واجبين متنية وسيا وإن وانسا مكسانتا وإن دبادا ستقادا سما تند يا تبتا ينزكي كنك حق ينك نباشي كان إيا برو يا ينك دوك يا ميوا سكبيا باشي وأن يا تبتا حقا ينا فاروا ballantana a zora bangado har sai tunanin wani wanka ko kaninka ko gwaggwanka ko kawo ko kawunka ko wani ainin dan uwanka wanda baya cikin gado su ce su bashi wani abu na fata an gane ba lalle bane shi yasa ga mutane duk sun yi dawainiya ƴan uwa duk an taso da su ana ta harkar arziki ba sa cikin gadanka to in alamomi irin waɗannan sun zo kai maza ka rubuta wasiya cewa a cikin dukiyarka a yi wa ƴan uwanka wani abu wajibi ne wannan ba sai kaga dama ba wajibi ne dan yanzu tsaf magada suna iya wannan karfin halin su zo a raba gado su kowa ya kwashe rabon sa a tashi a tafi ƴan uwa da Allah ya ce wa idha hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu kememe yanzu akwai magadan da suke yin haka ba fa wai ƴan uwa makusanta ba Allah ya wa idha hadara alqismata ulul qurba ƴan uwa kenan wal yatama marayu wal masakin talakawan gari suka ji ana raban gadan wani ko a kotu ko a gida suna da labari ko suka zo gurin aka ce farzuquhum minhu ku azurta su wani kaso daga ciki wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana sananne a shari'a amma yanzu da an yi kawai sai kowa ya kwashe rabon sai tashi ya tafi yasa akwai wanda ma za su ce su ko an yi musu irin tallata irin wannan cewa to Allah ya ce ku dan sauwa ƴan uwanku akwai wanda zaka ji ya ce shi ka taba muku akwai wanda ya ce mun 2500 fa an ban musu miliyoyin kudi aka ce a cire 2500 wata ta ce an taba mata Allah ya yi ita ba ta yadda ba 2500 ba ka aka ce a dan ciccire 2500 sauran ƴan uwa a dan tsitsinka musu so ya kamata mutane su san a irin lokacin da ake ciki mutun yayi kokari ya gina wa kansa aikin alkhairi ƴan uwanka yi kokari in Allah ya maka arziki ya maka wadata kai wasiya baro baro da manyan baki da shedu cewa in ka muta yi musu wani abu malai ce wajibi ne fa ka dauka wai sai kaga dama kaman ko wani mustahabi ne wayajibu wajibi ne an yusi shi mai yin wasiya yayi wasiya li aqribaihi ga ƴan uwansa makusanta yayyan iyaye kannan iyaye yayyansa kannansa da sauran ƴan uwa alladhina la yarithuna minhu wadanda ba za su shiga dan komai ba daga gare shi liqaulihi tabaaraka wa ta'ala sabida fadin Allah tabaaraka wa ta'ala kutiba alaikum an wajabta muku idza hadara ahadakumul mautu idan alamun mutuwa suka zo wa ɗaya daga cikin ku in taraka khairan idan ya bar alheri alheri anan dukiya kenan in ya bar dukiya alwasiyatu lilwalidain to yayi wasiya lilwalidaini ga iyaye uwa da uba wal aqrabina da makusanta bil ma'rufi da abin da yake sananne a shari'a haqqan alal muttaqin wannan haƙƙi ne tabbatacce akan masu takawa duk da cewa iyaye suna daga cikin magada da aka fala wasiyata liwarithi duk wanda yana cikin magada ba a yin wasiya gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fala wasiyata liwarithi duk wanda yana daga cikin wanda in mutum ya mutu za a raba gado da shi ba a yin wasiya a ce a bashi wani abu kaga nan iyaye ba sa ciki na fata an gane a iyaye hukuncin su an shafe shi ba za a ba iyaye ayi wasiya a ce a basu wani abu ba za ka yi wasiya ka ce a ba matarka wani abu ba za ka yi wasiya ka ce a ba ƴaƴanka wani abu ba a yi domin suna cikin magada sai dai ainihin wato ƴan uwa waɗanda suke sauran makusanta suratul baqara aya ta 180 gaba ta 7 walahu an yusi bi thulusi yana da damar yayi wasiya da 1/3 min malihi na dukiyarsa wala yajuzu ziyadatu alaihi amma bai halatta yin ƙari akan 1/3 baya halatta kar mutun yazo yin wasiya yayi fiye da 1/3 balil afdalu abinda yafi falalama an yankusa minhu ya dan rage wani kaso daga 1/3 li hadithi sa'd ibn abi waqas sabida hadithin sa'd ibn abi waqas radiyallahu anhu qala yace kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' shekara ta 10 bayan hijira yace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin bankwana famarittu nayi rashin lafiya maradan rashin lafiyar da ashfaitu minhu alal maut sai da na kusa mutuwa shine ashfaitu minhu alal maut nayi rashin lafiyar da sai da na kusa mutuwa fa adani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duba ni fakultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna li malan katiran ina da dukiya mai tarin yawa walaysa yarithuni illa ibnatul li a wannan lokacin yarsa guda ɗaya yake da ita sunanta Aisha yace walaysa yarithuni ba ni da wanda zai ci gado na illa ibnatul li sai yata guda ɗaya ismuha Aisha sunanta Aisha malamai suka ce anan yana nufin ba wai yana nufin ba shi da dangi ba kwata kwata a yana nufin irin makusanta wanda suke cin gado ba ta hanyar asibci ba babu wani wanda ya rage sai yarsa guda ɗaya in ba haka ba yana da dangi yana daga cikin ƴan kabilar Banu Zuhura Banu Zuhura kwadin family ne mai girma amma malamai suka ce abinda yake nufi a cikin irin waɗanda nauyin sa yake wuyansa wanda in babu in shine zai dauki dawainiyar su irin mata irin wato irin yaya irin ire-iren waɗannan to sune babu sai dai sauran dangi haka da haka shi sai ya ce afa usi bi sulusai mali zan iya yin wasiya da 2/3 na dukiyata in yi wasiya a yi min ayyukan alkhairi a gina ayyuka na alkhairi da 2/3 ita yattawa in ban mata kashi ɗaya 1/3 ƙala la manzo Allah ya ce kakkai ƙala sa'ad ya ce kuntu na kuma ce bi shaddi mali to da rabin dukiya ta fa ya rasulullah in raba dukiyar biyu in ban mata rabi in yi wasiya da rabi qala la annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kuntu fa thuluth mali yace sai da cewa manzo Allah to sulusun dukiya ta fa ya makin Allah 1/3 qala ath-thuluth manzo Allah ya ce 1/3 wa thuluth kathir kai 1/3 nan ma fa yana da yawa innaka ya sa'ad ya kai sa'ad ka sani an tada'a warathataka aganiya kabar magadanka cikin wadata khairun laka shi yafi ma alheri min an tada'ahum alatan sama da kabar magadanka talakawa yatakaffafuna nasa
suna roƙon mutane wa qalib yadihi manzo Allah ya nuna haka da hannunsa yace suna roƙon mutane a ba su dan abin da za su ci a ba su kuɗi za su biya kuɗin makaranta an koro su ba lafiya ai ta yawo da katin su gidan radio ko ai ta yawo da katin su masallaci ana cewa ƴaƴan wani ba su da lafiya ba da ana neman sadaka yace kana so iyalanka ka mutu a ce iyalanka an koma abin da za a ci sai sun yawon bara sun yawo kuɗin makaranta a kasa biya kuɗin magani babu innaka ya sa'ad kasani ya kai sa'ad lan tunfika nafaqatan babu wata ciyarwa da zaka yi tabtagi biha wajha Allah ki ta'ala wanda kake neman yardar Allah ta'ala da ita illa ujirta alaiha face sai an baka lada akan ta hatta luqmata taj'alha fi fimratik manzo Allah ya ce wallahi halloma da kake sawa a cikin bakin matarka ana rubuta maka ladan sadaka قال فكان بعد الثلث جائزا تو daga nan ne kuma daga baya sai zama sulusin ya halatta tunda manzo Allah ya ce al-thuluth wa sulusu kathir amma dai sulusin ya halatta mutun yayi wasiya da ɗaya bisa uku na dukiyarsa wajidtu anna an-nasa gaddu min al-thuluth ila al-rubu' wa qala ibn akhrajahu ahmad afwan akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi na 1524 والسياق له هو السياق عند مكجنا سنه والشيخان بخاري ومسلم سوما سرويچه شي والزياده ثاني لمسلم اكوي زياده da aka samu wannan ta imam muslim ce wa ashabu sunan wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma billahi dan abbas radiyallahu anhu yake cewa wajidtu anna an-nasa gaddu min ath-thuluth yace na so a ce da mutane sun daure sun cije daga sulusun nan ila rubu sun maida wasiya zuwa 1 bisa 4 fil wasiya game da al'amarin wasiya لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مما ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي الثلث كثير دي بس أكم مارينا ديوة كاكي كينا نشي أوجه عبد الله إن أباز إن دا متعني داس دان قارا متين يتشيت إن يموتو عرب دو كيسا هدو أي مسا أي كين الخيري كو أي ربا ودنجين سوان دا باسا تكين قادو دي بس هدو أرغو كوما سورا متعني سورا مغا داس تكادو أخرجه أحمد إمام أحمد يأفتد وانن حديثن hadithi na 2029 da hadithi na 2076 wa shaykhan haka bukhari da muslim suma sun ruwaci wannan hadithin wal baihaqi haka imam al baihaqi mujalladin sa na 6 shafi na 269 wa gairuhum da wasun su wa yushidu ala zalika rajulaini adalaini muslimain kuma in kai wasiyar kar ka bar ta arife lallai ka shaidawa mutum biyu adalai mutanen kirki musulmai ayi rubutu su sa hannu ayi rubutu yanzu a zamantu ana yin wasiya da rubutu an rubuta ga shaidu na mutum biyu mutanen kirki sun sa hannu cewa suna nan lokacin ko sun ko daga baya za su zo su bada shaida cewa su ne shaida akan mai gidan kafin ya rasu ya ce ayi masa wasiya da abu kaza fa in lam yujada in ba a samu musulmai ba fa farajulaini to a iya samu mutum biyu min gairil muslimina daga waɗanda ba musulmi ba ma ala an yastawthaqa minhuma inda shak dan a sake samun yadda da aminci da su yayin da aka shiga kokonto bi shahadatihima da shaidar su hasba ma jaa bayanuhu kaman yanda bayanin zai zo fi qaulillahi tabaaraka wa ta'ala cikin fadin Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani shahadatu bainikum shaida a tsakaninku idza hadara ahadakumul maut idan alamun mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikinku hinal wasiya lokacin da zai rubuta wasiya a samu ithnani mutum biyu zawa adilin minkum mutanen kirki ma'abota adalci daga cikinku ma'ana daga cikinku ku musulmi aw akharani ko in ba a samu musulmin ba ko wasu daban min gairikum wa'anda ba daga cikin ku ba daga cikin musulmi ba kafirai kenan in antum darabtum fil ardi in kun yi tafiya a ban kasa fa asabatkum musibatul maut sai musibar mutuwa ta same ku a halin tafiya ba a halin zaman gida ba sai aka samu mutuwa ta girshi mutun to anan kuma sai zama babu wa'anda zai rubuta shaidar su zama ba wanda zai za su zama shaida a wurin cikin wasiya da zai bayar sai wa'anda ba musulmi ba to su zama shaida din in In antum darabtum fil ardi, idan kun yi tafiya a ban kasa fa asabatkum musibatul maut, musibar mutuwa ta same ku. Tahbisunahuma min ba'di salati, za ku tsayar da su bayan an yi sallah. Fayuqsimani billah, siran tsuwa da Allah akan abinda suka bada shaida akai. Inirtabtum, idan kuna kokwanto. In ku da suka bada shaida babu wata shakka an yarda da shaida su, shikenan a aiwatar da wasiya. In ku kuna kokwanto, la nashtari bihi thamanan kalila, siran tsuwa da Allah cewa ba za su musanyi wannan shaidar da dan kudi kadan ba. Kada ya zamanto ko wani ne ya biyo ta bayan fage ya dan ba su cin hanci ya ce su je su ce su shaida ne akan wane yayi wasiya da kaza. Shine ma'ana a rantsar da su ana kokwanto, rantsuwar akan ba sirantse akan ba za su yadda a hada baki da su akan dan kudi kadan su saryar da wannan rantsuwar ko su canza ta ba. Walau kana za qurba, ko da ko shi ma'abocin kusanci. Wala naktumu shahadatullah, kuma siran suwa akan ba za mu boye shaidar Allah ba. Inna in ku har muka yi haka, idan a yayin da muka aikata hakan, laminal athimin, mun tabbata daga cikin masu laifi. Fa in uthira ala annahu mustahaqqa, idan an gano ala annahu mustahaqqa ithman, akan su waɗannan shaidun guda biyu sun cancanci laifi, ma'ana an fahimci cewa sun zo da shaida ta san zuciya ko sun boye gaskiya. Fa akharani, to a samu wasu mutum biyu, ya kuma ni maqama huma, da za su tsaya a madadin su. Min alladhi nastahaqqa alaihimul awlayan, daga cikin wayanda, wato min alladhi nastahaqqa alaihimul awlayan, daga cikin wayanda suka cancanta cikin waliye wadanda suke ma'abuta gado. Fa yuqsimani billah, ma'ana sai a samu cikin magadan wayanda suka cancanci rabon a basu gadan, su kuma sai a samu wasu. Fa yuqsimani billahi, sai su yi rantsuwa da Allah, la shahadatuna, akan shaidar mu, a haqqu min shahadati, ma ita tafi zama gaskiya, tafi cancanta fiye da shaidar su wadancan. Wa ma atadaina, kuma ba za mu ketare iyaka ba. Inna in muka yi ta'addanci akan bada wannan shaida, lamina zalimina, lalle mun tabbata daga cikin azzalimai. Zalika, yin hakan adina shi yafi kusa, an ya tubi shahadati, a kawo shaida ala wajhi ha yanda take, dan kada in mutane suka fahimci sai an ce ka zo ka rantse, sai an yi kaza, to za ka ga mutane suna kaffa kaffa game da bada shaida akan wasiya. Aw ya khafu, ko kuma akalla mutane za su ji tsoro su shaidin, an turadda aymanun, a ce ba a yarda da shaida su ba ba'da aymanihim, bayan rantsuwar tasu. To da haka sai ga mutane sai sun tabbatar cewa suna da gaskiya akan abin da za su faɗa, sannan za su zo su faɗa. Wattaqullaha, Allah ta'ala ya ce ku kiyaye dokokin Allah. Wasma'u, kuma ku saurara. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai. Insha Allah sai mu tashi, akwai ƴan bayanai a ƙarƙashin ayoyin, muka zo darasi na gaba insha Allah sai mu karanta su. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce ya ba mu ikon binta. Allah ya nuna mana ƙarya, ƙarya ce ya ba mu ikon kauce mata. Allah ya ji kan magabatan mu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum.